ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 11 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 3 ga watan July shekara ta 2009 wannan shine kasad na 17 daga cikin jeren girkara tutukan littafin Nailul Awtar min asrar muntaqa al-akhbar na al-imam al-shawkani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatunmu da ya gabata nayi wasu maganganu waɗanda asali ba su da alaka da darasin sai dai wata munasaba ta kai nayi su sai nayi muku alƙawarin cewa zan zo muku da wani littafi wanda na yi ishara zuwa gare shi akan haka insha Allahu ta'ala don ku gani akan maganar da na yi cewa hakikan al'amari yana daga cikin wajibin da ke kan musulmi shine haɓaka bincike wanda magabata suka yi a fage na ilimin kimiyya da kuma ilimin karatu na addini to na tuna na yi ainihin wato ishara zuwa ga wannan littafi da ke gabana na ce zan zo muku da shi ga shi Development of Science and Technology in Islamic History gashi Shabir Ahmad shine ainihin rubuta wannan littafi ma'ana haɓakar ilimin kimiyya da fasaha a cikin tarihin musulunci kuma kumanta ba nayi magana dangane da wasu jamusawa ne da suka nemi a tattara musu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa waɗanda suka shafi harkokin magunguna da sauransu malamin nan a ciki ya yi kokarin kawo cewa dukkan wani ilimi da yau bature yake tabajjij da shi yake alfahari da shi to asali malamai ne na musulunci suka ainihin tashi suka binciko wannan ilimi tsakanin alqur'ani da hadisi da abubuwan da suka shafi bincike waɗanda su suka gabatar sai dai kamar yadda na faɗi a wancan lokacin na ce da aka samu musulmi suka kwanta shine sai turawan yamma suka tashi suka haɓaka waɗannan al'amuran to da suka haɓaka sai aka koma ana danganta abin zuwa gare su yayi maganganu dangane da waɗannan ainihin al'amura kamar mathematics physics engineering architecture astronomy chemistry medicine gashi nan agriculture geography gashi nan dai duk ya kawo waɗannan abubuwa a inda zaka ga har yana kokarin suranta yadda wannan zamani yake kasancewa a wannan lokaci malamai ne masu rawani aka da dogayen riguna da alkyabba gashi nan ainihin suna bincike da tools scientific tools kayan aiki na kimiyya da fasaha gashi nan yanzu ustazu in ya shiga yana karatun chemistry ko physics ko menene sai ya rinka kyamar doguwar rigar da yake shiga da ita da haya shi saboda ya tafi yana yi a tsakanin fasikai waɗanda suke kyamatar da shi wannan shigar to gashi asalin waɗanda suka kirkiro ilmomin gashi nan haka zaga a cikin masallatai ma suke abin nan to amma wata magana da malamin yayi wadda ta bani sha'awa tun a muqaddimar sai ya ce dole a waɗannan zamuna ana buƙatar a samar da yanayi na ainihin binciken ilimi waɗanda suka dace domin a samu yanayin da za a zauna a yi abin da ya kamata in ka dubi da yawanci yanzu waɗanda kake jin ake cewa malamai ne a ƙasar nan zaka ga mutum bashi da maktaba library wanda zai zauna a natse galibi a gaban gadon matar shi yake yi yadda zai iya ajiye littattafai a haka ya jera su yadda in ya dawo ci gaba zai sai samu ditta kawar da su ta share ɗakinta ita tana ganin ya takurata shi kuma kulle yana ganin to yayi iya da rayuwar shi musulmin Najeriya tunaninsu masu kuɗinsu da 'yan siyasarsu da sauransu ba sa tunanin malaman nan da muke so su karantar da mu addini yadda ya kamata da ya suke binciko abubuwan malami zai zama yana nan da littafai jirgi a ɗaki amma sai zo yana inkarin abin da ke cikin littafan me yasa saboda bai da lafiyayyen library da yanayin wurin karatu da kujera mai lafiya wadda zai zauna da tebur mai lafiya da zai zauna yayi bahasin da zai yi yadda zaka je duk sauran malaman duniya ƙasar Misra Saudiya Iraki ina ne haka zaka je ka samu mu a ƙasar mu malaman ba a damu da su ba su kuma ba su damu da kansu ba wannan musiba ce ainihin mai girma wanda in ka karanta littafin nan hankalinka zai tashi akan irin yadda ya bada shawarin cewa lalle lalle akwai buƙatar musulmi su dawo cikin taitayin su. To shi yana magana ne da musulmi from the international perspective, wato yana duban musulmin duniya ne gaba daya. Ni kuma matsalar sai na ga ta ma fi fuskanta mu musulmin Najeriya, saboda da yawanci wasu ƙasashen zaka je ka samu sun yi gyara game da waɗannan matsalolin, gyaran da yake mu gaskiya saboda Allah ba a ma san da shi ba. Kuma ni da iri na masu tsaurin ra'ayin a kawo gyaran, sai aka tattara mu aka watsar da mu tun daga malaman da ƴan bokon da ƴan siyasa, sai suka tattara mu suka watsar da mu akan wasu mutane ne masu murɗaɗɗun ra'ayoyi, sai a kasa gane me suke nufi. A bar kowa kawai yayi abin da ya sauƙaƙa, sai zama ƙarshe natijar da ake so a fitar ba za a fitar da ita ba. Sai ka zo ka ga duk wasu nau'in mutane da suke ƙasar Iraq ko ƙasar Misra ko ƙasar Saudiya, a fagen ilimi kowane iri ne bai rage ba, akwai su a Najeriya. Amma me yasa output ɗinsu, abin da suke bayarwa na sakamakon kasantuwarsu, ilmomin da suke da shi bai kai ɗaya bisa goma na 'yan Misra ba da sauransu? Duk wani matashi Amru Abdulmun'im sai yanzu ya kai shekara 35, yaro ne ƙarami. Amma dubi yanzu daga shekara uku zuwa yanzu ya rubuta littafai sun kai guda 100. Kwana nawa ya je zauna wurin Judai a Kuwait? Wata 6 ne zuwa wata 8 ya je zauna, ba abin da ya hada shi da ilimin masalah wal hadisi, bai iya ba. Zuwa yayi wata 6 kawai ya zauna. Wata 6 nan yau za mu bata shekara 8 bamu karantar bamu karanta abin da ya je ya koyo a wata 6 ba. Me yasa? Saboda babu yanayi kyakkyawa. Yanzu babu inda za ka sa wa ɗalibai karatu yadda za ku zauna wata guda kuna karatu, babu. Ya zama a nan za su ci su sha, a nan za su yi wanka su yi kashi su yi fitsari su yi komai, ya zama da kai da su kawai za ku tunkari karatu ne a ce ana son za a karantar da wata mas'ala ne. Sai ya zama littattafan da kuke da su suna da su, ilimin da kuke da shi za su je su koya a cikin wata 6, sai su dawo suna rubuto muku gashi nan littattafan 'yan Misra kuna ta sayi wane wane ne, Suyuti wane, Abu Mu'az wane wane ne, wane wane ne, duk sa'o'inku ne. Mai yiwuwa kafin ya gama secondary school shi ɗin nan da kake karanta littafin shi kai an fara koya maka masalah wal hadisi shekara 15 da ta wuce, amma har yanzu kai baka iya ba. Shi kuma har ya iya ya zama malami ya rubuta har an kawo maka kasiya. Me yasa? Saboda kai ba a gyara yanayin ba. Allah ya sa kun fahimci ko da ɗaya bisa goma abin da nake nufi, don gaskiya saboda Allah wasu maganganun nan nakan faɗe su ina ɗaukan su a kasar ne, na san mai yiwuwa sai nan da shekaru 50 mai yiwuwa Allah zai samar da mutanen da za su fahimci me ake nufi. Saboda kawai yanzu ana rayuwa ne, rayuwar da kawai ana zaune ne kara zube, wanda yake da irin wannan tunanin ma ana ganin yaushe ma za a ce sai wani da wani abin nan, kawai a yi abin da ya sauƙaƙa kawai. Don haka sai ga mutum ya yi ganganci ya rubuta littafi, sai ka ɗauka sai ga duk shirme ya yi. Amma shi yaro da kanshi ta shi malami ne. Amma sai kaga waɗancan ya je ya rubuta littafi ɗan shekara 32 ko 28 ko 29, sai ka zo kana cewa wani babban malami ne, da za ku haɗu da shi sai ga cewa wannan ya kama dan secondary kake kallon shi, to shi ne rubuta wannan littafin da kake hujja da shi. Me yasa? Saboda ya sadaukar da wata wata 6, masu kuɗin garin shi sun sadaukar da wasu maƙudan kuɗi, an gina wani wuri wanda ya dace, an ɗauki nauyin malaman da shi sun zauna sun ci abinci an karantar da su, shikenan kawai malamin ya sa kai ya yi tafiya shi su kuma sun zama malamai a cikin wata 6. Al-Imamu An-Nasa'i wata 8 ya zauna a hannun Al-Imamu Qutaybah ibn Sa'id, amma ita ta mai da shi babban malami a ƙarƙashin shi. Hadisan Imamu An-Nasa'i zaka ji yana cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id, haddathana Qutaybah ibn Sa'id, watanni 8 ya zauna a hannun shi, amma su suka mai da Nasa'i abin da ya zama a cikin hadisi. Yau in kai karatu cikin shekara 2 ka zama malami, sai ai mamaki a kasar mu. Me yasa za ai mamaki a kasar mu? Saboda sai ka shekara 100 kana karatu baka sauke muktasar ba a Najeriya, saboda ba a gyara yanayin ba. In ba haka ba me muktasar? Muktasar wuta jahannama ce? Muktasar a cikin mako nawa za a karanta shi ai mishi kyakkyawar fahimta? Amma malamin an shirya shi yadda zai karantar, kai ɗalibin an shirya kai yadda za ka ɗauki karatun, yanayin wurin karatun da yanayin ku duk a gyara yake ba? A gyara yake ba. To abin da kai cin shi ne masu kuɗin ku ba sa tunanin su yi muku haka, masu mulkin ku ba sa tunanin su yi muku haka, to malaman ma da ɗaliban kuma ba sa tunanin su samar da haka, to yaushe gyara zai samu kenan. Saboda haka na nannage wannan magana ne akan malamin ya faɗi dalilan da ya sa ilmomin kimiyya da na addini suka haɓaka a waɗancan lokutan, kuma ya ce waɗannan irin tsare-tsaren da ba a dawo da su yanzu tuni musulmi za su sake ci gaba kamar yadda suka ci gaba a da. Amma yanzu masallaci ne za ka shiga na musulmi, yanzu nan da muna cikin karatun nan fa misali zai kama babu allo a nan, sai a ce babu maka, babu abin rubutu, sai a ce amma babu dasta, ma'ana ba a shirya yanayin ba. Ko kun fahimta? Ba a shirya yanayin ba. Ok, yanzu ka zo nan masallaci sai kai sallar isha sai ka tuna kana da janaba, ina ba kai wankan janaba? Babu. Ina ne kuma anguwarku? Daga ƙwarbai kake ko daga anguwar ƙarfe ko daga tudun jiko ko daga dogon Bauchi? Kafin ka je can fa an yi sallar isha a can nan ma an yi, dan haka dole sallar ta kubuce maka. Ma'ana ba a shirya masallacin da yanayin yadda ma musulmi za su yi ibada. Kawai abin da ka san duk inda za ka je ka yi kashinka da fitsarinka da alolaka ka dai zo ga dai masallaci ka yi sallah. Da a ce ana cikin sallah wani zai fadi, ana da asibiti, ana da kaza, ana da kaza, duk ba a zauna an shirya ba. Waɗannan abubuwan wallahi ina mai jin ciwon faɗansu, amma Allah ya sa manufata ina faɗi ne don in faɗakar da musulmi ko da yau ba a fahimce ni ba. Me ya waɗanda za su zo daga baya in sun fahimta su samar da wannan tsarin? Sai dai gaskiya saboda Allah, kamar yadda da muka je wani taro nake bayyana wasu ƴan uwa, da na fahimci cewa irin wannan tunanin nawa ya zama nadiri a cikin jama'a, kuma in an samar da shi ma ana ganin wani abu ne wanda ba fa sai da shi za a yi addinin ba. Dan haka kawai sai na watsar da mutane akan tunanin ma cewa za a samar da gyara a cikin su, kawai ni sai na ɗaukar wa kaina matakin da ya kamata kawai shi. Amma gaskiya al'umman mu akwai buƙatar a samar da yanayi wanda zai shirya mana waɗanda za su tinkari duniyar ilimi, ba wai duniyar anguwarsu ba. Dan kowa kawai yana ganin ya zama malamin islamiyya ko ya zama malamin hadda a anguwarsu, ba ya zama haduwa. Allah ya taimaka. To wannan dai shine jama'a Darus Salam su suka buga wannan littafi dake ainihin Riyad, shi ne ainihin Allah ya mana taimako. A karatun da muka yi na ƙarshe wanda shine kasar na 16, mun karanto wasu jumloli waɗanda ainihin ba mu ƙarasa karanta su ba sai lokaci ya ƙure. Gashi malam ya ce wa qad istadalla al-musannif rahimahullah bi hadith al-bab ala adami salahiyyat al-musta'mal lit-tuhuriyya. Kun san shi malam mun taƙame wannan littafin, asalin mai littafin matanin Nail al-Awtar din al-Muntaka, shi ya tafi akan cewa ruwa wanda yake al-musta'mal to ba tahiri bane, ma'ana duk wanda aka wanke wata gaba da shi to wannan ruwa ba mai tsarki bane. Fa qala, sai yake cewa to ina so to kun ga abin da nake cewa yanzu da lafiyayyen Allah da sai kwatanta muku wata ka'ida ta imla'i, yanzu sai dai in yi kwatance da baki, wanda ya fahimta ya fahimta. A cikin tsarin imla'i na sunna ba na boko ba, ba a yin on the line, sai dai off the line. Me wa yau ka taba jin wannan sai kuma ta ruda ka? Babu on the line a tsarin musulunci. Idan za ka yi highlighting wata magana to ba za ka ja mata layi a ƙasa ba, sai dai ka ja mata layi a sama. Haka ake a musulunci. Shi yasa nan za ka ga malamin ya jajja layi, layin da ya ja za ka ga duk a sama ne ya ja. An fahimci wannan da kyau ko? Wannan ka'ida ce ta imla'i ta musulunci. Turawa da suka je suka koyo waɗannan abubuwan daga gare mu su ne fa suka zo suka canza, ba mu ne muka canza ba, ya kamata a gane. Don mu ne da tsare-tsaren malaman musulunci da suka tsara, in malami ya rubutu yana son ya highlighting ya haskaka maka wata magana da yake son ya ja hankalinka, ba sai a ce za a ja layi ba, to aina ake jan layi? Malaman musulunci a sama suke jan layi. Da turawa suka zo suka koya a wurin mu da suka tafi saboda kiyayya sai suka maida abin ƙasa, da suka zo kuma suka karere gwamnatocin mu, suka zo sai suka yi tarbiyyar al'umman mu akan nasu, sai al'umman mu suka dawo suna ganin nasu ne gaba. Yanzu in ka zo ka ja layi a sama sai a ce kai ka cika tsaurin ra'ayi, ka kawo bahagon abu. Amma in ka karanta littafin musulunci waɗanda aka rubuta su shekara 1000 da wani abu na ka'idojin imla'i da makamantansu, da littattafai waɗanda suke kawo ka'idoji game da ilimi da rubutun ilimi, sai ga in sun tashi jan layi a sama suke jan layi. In sun zo faɗin ka'idar sai su ce in za a haskaka wani abu a ja layin shi a sama. Mala yake ce fa qala yace wa hadha nahyu an al-ghusl fihi yadullu ala annahu la yasihhu wa la yajzi. Yace wannan hani da aka yi na cewa an hana ayi wankan janaba a cikin ruwa ko ayi fitsari a cikin ruwa sannan ayi wanka a cikin shi ko, to yana nuna akan cewa ai sai dan bai halatta ba, kuma in an yi wankan bai yi ba. Sai ya ce wa ma zaka, ba komai ya kawo haka ba, illa li sayruratihi musta'malan, sai dan shi ruwan ya kasance an yi amfani da shi. Mana me ya hana, me yasa aka hana ka shiga cikin ruwa kai wanka, ka tsinduma cikin kogi kai wanka? Aka ce sai dai kai a gefe ko? Yace shi malam mai muntaka abin da yake gani, sai dan shi wannan ruwa sanda ka shiga cikin shi to ya zama al-musta'mal. To tunda ya zama al-musta'mal, ruwan da aka yi amfani da shi to bai halatta kenan a wannan halin kuma kai wanka da shi ba. Wannan ita ce fahimtar da yake wa ainihin hadisin, wanda kun san mun yi ruddugun maganganu da Shaukani ya kawo, wadanda ya nuna cewa san ba daidai bane. Sai yace bi awwali juz'in yulaqihi min al-mughtasal fihi, yace da ainihin juz'in farko na wanda ke yin wankan a cikin shi, bangaren ka na farko yana ma'ana a ce wannan teku ce, wannan kogi ne, afwan, kogin sai zama ba mai gudu bane, a kwance yake, ruwa ne kwantacce, kana saka kafarka a ciki zaka yi wankan a ciki ko? To wannan ruwan ya zama al-musta'mal, saboda wani bangare naka ya shiga ciki, dan haka aka ce bai halatta kai wankan ba. Yana kokarin ya kawo magana shi ne ya kare ta, sai ya ce wa hadha mahmulun, amma wannan irin ruwan da ake cewa bai halatta ba, ana dauka ne ala allazi la yahmilu najasa, ga ruwan da yake dan kadan ne wanda baya jura najasa. Amma ruwan da yake jura najasa shine wanda idza kana alma'u qullataini lam yahmilu alkhabath, to in ruwa ya kai wannan adadin koda ka shiga kai wankan a ciki babu komai. Kaji kuma wata magana da yake kawa, sai yake fa amma ma yahmiluha, amma dukkan ruwan da ya zama yana iya daukan najasa saboda shi ruwan yana da yawa, fal ghusl fihi mujzi'un, to yin wanka a cikin shi ya halatta. Fal hadathu la yata'adda ilayhi hukmuhu min tariqil aula, dan haka kari baya ainihin zarcewa zuwa ga hukuncin wannan ruwa, shi yafi dacewa ma a ce hukuncin hadasi bai kai gare shi ba. Wato ina son ku tsaya ku fahimci ita maganar, duk da mun yi su a baya, sai dai kawai da yake yanzu mun datse ta ne mai yiwa sai ka ji ma kamar ka kasa fahimtar ta. Abin da ake cewa shine, idan yanzu jikina ne wanka, ruwan da ne wanka sai na tara shi, jikin nawa ba wata najasa da yake da ita, sai dai shi jikin akwai janaba a jiki. To kaga da yake fiqhu muke karatu da usulul fiqhi, cewa janaba baya nuna najasa, jikin da bai da tsarki amma ba najasa ce kamar kashi ko fitsari ba, ko kuma alwala ce na zo nayi. To wannan ruwa da aka tara na wankan ko kuma na alwalar, ina hukuncin shi? Malamai suka kasu kashi biyu, wasu suka ce wannan ruwa ya zama ruwa ne mai najasa, domin ma'ul musta'mal ne, an yi amfani da shi. Wannan magana ita ce ainihin wato shi Abul Barakat ya tafi akan ta mai littafin Al-Muntaka. Shaukani da matiyancin malamai ba su amince da ita ba. To da yake Shaukani ya faɗi wata magana, ya ce idan ya gama sharhin Badi sai ya ɗibo maganganun da Abul Barakat ya kawo a ƙarshen wannan Badi, wanda yakan fitar na hadisin, sai ya kawo su ya cuɗanya su a sharhin. To Shaukani waɗannan maganganun yanzu da gama karantawa suna nan a cikin littafin Muntaqal Akhbar, sai shi Shaukani ya ɗibo su sai ya zuba a ƙarshen sharhin. Shi yasa shi malam Subhi Hallaq in ya kawo waɗannan maganganun sai ya biya jajja musu layi a sama, dan ya nuna cewa waɗannan maganganun ba na Shaukani bane, maganganun da dama suna nan a cikin matanin littafin ne, amma Shaukani ya saka su a ƙarshen sharhin. To shi kuma Subhi sai ya taimake ka wajen bambance maka su, ko kun fahimta abinda shi Abul Barakat yake cewa? Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ka shiga cikin ruwa kwantacce kai wanka a ciki wanda baya gudu, me yasa ya hana? Sai Abul Barakat yace ai abinda yasa ya hana, saboda da ka tsoma jikinka a ciki wani bangare na jikinka, to wannan ruwan da ke kwanci ya zama al-ma'ul musta'mal, dan haka Annabi ya hana ai wanka da shi. Amma shi Abul Barakat din sai yace amma kuma akwai istisna'i, idan adadin ruwan ya kai qullataini, wato lita 270 zuwa sama, da Annabi yace lam yahmil al-khabath, to anan koda ka shiga ciki din kwantacce ne ruwan kai wanka, to bai ainihin lalace ba saboda wancan hadisin wanda ya kayyade. Waɗannan maganganun da ya faɗi gaba ɗaya malam Shaukani ya karantar da mu a baya cewa ba daidai bane ba, su ne maganganun ingantattu ba. Intaha, bayanin ya ƙare. To ga darasin mu na yau, mas'ur ra'si bi fadli ma'il yadi. Kun ga har wa yau dai, wato ina ta muku ishara ne akan yanzu in so samu ne ku saman mana da Allah dindindin, in ce dindindin na har abada, ba wai sai ran da ni karatu ba, ya zama dindindin. Saboda hatta karatun Bukhari in an so da dama an nawa da haka na gaba, kawai sai rabu da ku. Ma'ana kaga fawaid da dama suna kaucewa ba ku sani ba, shine jawin kawai wurin sallah ne kawai, wato masallaci ne a ta'arifin Bahaushe, shine Bahaushe kawai ya shirya wurin da za a zo ayi sallah ne a ja tarbiya fita. Amma salaf su suna shirya masallaci ne ya zama duk abin da ake bukata akwai akwai. Yanzu kamata a wannan wurin yanzu we are connected to the world, ya zama muna hada da duniya, akwai internet, akwai computer, tana nan lafiyayya kawai. In za a yi wata guda ba amfani da ita ba, wannan ba zai sa gobe a ci kunna ta ba. Shine markaz din, wato ina ganin kun sa wa kanku markaz, ba ku san implication na markaz ba. Ina fata an gane. Sai malam yace mashur ra'si bi fadli ma'il yadi. Abinda nake so in kwatanta muku yanzu, kun ga wannan abinda muka karanta ba shi a cikin nan al'awtar, wane ne ya sa shi? Shi subhi ne ya sa shi. To amma da yake malami ne kwararre, kamar yadda can ya jajja layi a sama don ya nuna maganganun na waye, na abul barakat ne, ba na mai sharhi ba ko, nan kuma da ya kawo wannan magana sai ya sa a cikin kausi mai kwana. Duk abin da ka ga a cikin kausi mai kwana yana nuna ziyada ce, duk abin da ka gani a cikin kausi mai doro yana nuna wata riwaya ce ta wannan abin daga mai asalin abin. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, misali hadisin Aisha da ke cikin 40 hadisi, menene hadisin yake cewa, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. To in ka zo sai ka ce wa fi riwayatin man amila, to in ka zo rubuta amila din nan sai ka sa ta a cikin kausi mai doro. Me yasa? Kana nuna wanda ya faɗi waccan maganar shi ne ya faɗi wannan magana, amma versions ne kawai, mabambantan riwayoyi ne. Idan kuwa wani ne ya yi ta'aliki akan waccan ta farko fa, in ka zo sai ka sa ta a kausi mai kwana. Wannan ka'idoji ne na imla'i. Na fata an gane. Sai da nita muku bayanin su, muna karatun littafin Sifatul Salah, bambanci tsakanin ziyada da riwaya, yaya ake saka su, ake bambance su. Allah ya taimaka. Wa an Sufyan ats-Tsauri, wa an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, haddathatni ar-Rubay' ko الربيع بنت معوذ ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا. ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري وكان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. توينكم أتكلم وأنا أبو بند مك كرنتا. Akwai waɗannan ƙa'idojin duk malam subhi ya biya sa su, kuma zan yi ƙoƙari da ikon Allah in fitan muku da su don ku fahimce su. Malam yace wa an Sufyan ats-Tsauri, daga Sufyan ats-Tsauri, an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, daga Muhammad dan Abdullah dan Aqil, Muhammad dan Abdullah dan Aqil tabi'i ne, yace haddathatni Rubay' bint Mu'awwidh, wata sahabiya mai suna Ar-Rubay' bint Mu'awwidh ابن عفراء تابان الاباري فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سيشي عبد الله بن محمد بن اكيل سي امبتي حديث الولن من زن الله صلى الله عليه وسلم وفيه اتكي wannan hadisi sai aka ji wa masaha. To ina son gaban wa masaha din nan me kuka gani صلى الله عليه وسلم ko, amma an kewaye ta a kausi mai kwana. To yana nuna maka a wata nuskar ta nan la'utar ba za ka same ta haka ba, za ka samu babu wannan kalmar gaba daya. Shine ma'ana ziyada ce wannan a cikin wata nuska, ma'ana da za ka duba wani bugun na nan la'utar za ka ga nan da aka ce wa masaha kawai sai ka ga wa masaha ra'asahu. To tunda aka samu wa masaha sallallahu alaihi wasallama a cikin wani bugun na nan la'utar, kuma yana bukata ya kawo sai zama ziyada ce aka samu kenan a cikin wata nuska ko to in ya tashi kawo ta sai saka ta a cikin kausi mai kwana an gane ba wanda yake mai doro haka ba wa alaikum salam eh to anan akwai abu daya in dai malamin da yake rubutawa wanda yake kula da waɗannan ka'idojin ne to shine zaka dauka da ziyada akan haka to wannan malamin yana da wannan dabi'ar a cikin karatun sifatus salati in ba ku manta ba a muqaddima tun farko da Albani ya kawo cewa ruwiya da ukiya da qila sai yake cewa waɗannan kalmomin duk inda ka ji su suna nuna hadisin da za a kawo bai inganta ba sai kawo daga Nawawi sai Nawawi ya ce amma kuma da yawa masu rubutu ba su san wannan ka'ida ba ba sa binta dan haka in bai san ka'idar ba mai yiwa yana ta daggawa hadisai ne sahihai yake cewa ruwiya in ka ce duk inda kuka ji an ce ruwiya hadisin da'ifi ne shi wanda yake fadin bai san ka'idar ba sai zama hadisan sahihai ne yake dibo ka'idojin da ake tasdirin matattun hadisai da su yana yi saboda bai sani ba dan haka kar kai saurin itlaqin cewa dalibai duk inda kuka ga haka sai ka ce musu sai dai in shi malamin ya san waɗannan ka'idoji ko kuma yana kiyaye waɗannan ka'idojin to sai ka hukunta shi a haka yanzu kamar shi subhi mutum ne mai tsafta wajen rubuce-rubucen shi ba shi da gaggawa zai tsaya ya bi waɗannan ka'idojin idan aka gama gaba ɗaya za a buga sai a kawo mishi kan computer shi sai ya biya dube abin shi tas wannan abin na ƙarshe wanda ya duba akan computer shi za a je a buga to amma yau da yawancin malaman wasu ba su ma iya computer ba in aka kawo mishi aka nuna mishi haka ya duba a takarda ya gyaggyara sai a ce aje a dauki gyare-gyaren a mayar a sa a computer ƙarshen ta garin wannan gyaran sai aje a sake ƙara wani abu ko a rage wani abu sai aje a buga me zai faru sai zama abin da ke ciki ya karu daga abin da shi ya amince da shi Allah ya kiyaye malai yake cewa yawa wa masaha sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafi ra'asahu bima baqiya min wudu'ihi fi yadihi marratayn annabi ya shafi kanshi ku duba jama'a ya shafi kanshi da abin da ya rage na hannun shi na hagu kenan da ya sha da ya wanke so biyu ya wanke hannun nan so biyu ya sake wankewa so biyu wannan laimar da ta rage a hannun shi ita ce amfani da ita sai ya shafi kanshi da ita bai dibo wani sabon ruwa daban ya shafi kai da shi ba ina fata an gane bada'a bi mu'akhkharihi ya fara daga ainihin wato ƙarshen kanshi haka ne thumma raddahu ila nasiyatihi sannan sai dawo da ainihin wato hannun nashi zuwa ina zuwa ainihin makwarkwadar shi idan ka dubi wannan hadisin ya zo da abubuwa guda biyu abu na farko shine rashin sabunta ruwa da kai abu na biyu shine bada'a bi mu'akhkharihi ya fara da ƙarshen kanshi daga ke ya fara sannan sai dawo da wannan ainihin wato shafar zuwa ina zuwa ainihin nasiya zuwa makwarkwadar shi to ina son ku rike waɗannan abubuwan guda biyu su za a tattauna a cikin karatun mu wa insha Allah wa ghasala rijlaihi sannan sai kuma wanke ainihin wato rijlaihi kafafuwan shi salasan salasan so uku uku nan ma ku tsaya ku dubi an ce ya wanke kowace kafa so uku ko amma dubi can hannun can nashi so nawa aka ce ya wanke so biyu to nan ma ku rike wannan matsala za a tattauna ta insha Allah rawahu ahmad al imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa abu dawud da abu dawud mukhtasaran abu dawud ya rawaito wannan hadisi a takaice wa lafzuhu ga yadda lafazin abu dawud yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masaha ra'asahu min fadli ma'in kana bi yadayhi manzon Allah ya shafi kanshi da ragowar ruwan ainihin wato ruwa wanda ya rage na daga wanke hannayen shi ko kun gane a can an ce me hannun shi ma'ana daga wanda ya rage na daga hannun shi guda ɗaya na ƙarshe kenan shine hagu nan fa sai aka ce hannayen shi qala at-tirmidhi tirmidhi yace Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil Abdullah dan Muhammad dan Aqil din saduqun mutumin kirki ne walakin takallama fihi ba'dhum min qibali ifhi, sai dai wasu malamai sun yi magana game da haddashi ne, wato ba mutumin banza bane, hatta malaman da suke magana akan shi ba suna cewa shi mutumin banza bane, mutumin kirki ne, sai dai wajen haddashi ne malamai suka ce yana da matsala. Wa qala al-Bukhari, Bukhari sai ya ce wa kana Ahmad wa Ishaq wal Humaydi yahtajjuna bi hadisihi, da Imam Ahmad da Ishaq da Humaydi suna kafa hujja da hadisin wannan mutumi, ya zama hadisin shi ya zama hasanun kenan, domin tunda aka ce saduqun ne, sannan takallama fihi man takallama, tare da haka aka samu wasu manyan malamai suna hujja da shi, sai zama hasanul hadisi kenan. Irin waɗannan tahrirat din in kana so su ne daga cikin aikin da al-Imam az-Zahabi a cikin littafin shi Mizanul I'tidal da kuma Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan. To kun ga anan sai malam Subhi sai yace hasan, wannan hadisin hasan ne, to ina son ku dubi kalmar hasan din yayi kewaye ta, kausi ne mai kwana dan ya nuna maka asali wannan kalmar cewa hasan shine yasa ta ba haka take anil al-autar ba. Jama'a wannan shine abin da ya samu global maram, sai shirme da yawa ya faru da aka zo za a buga, shine aka samu malami wanda ya kiyaye waɗannan ka'idojin, da ya zo buga global maram sai ya zama duk inda ya wani ƙari na shi sai ya bayyana haka, ba sai ya nutfaka ba, ba sai ya faɗi ba ya ce kaza, a'a, a ka'ida shine in kai malami ne ka isa ka karanta ko ka karantar da global maram, ya kamata a ce ka san waɗannan ka'idojin, to sai zama amma da yawa ba su sani ba. Misali hadisin farko na global maram, hadisin Abu Huraira wanda aka ce fil bahri huwa tahur ma'uhu al-hil maitatuhu, da ya tashi sai faɗi waɗanda suka fitar da hadisin, to shi sai aka samu wani malami sai ya sa a cikin kausi haka mai kwana, sai ya ce warawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad, wannan warawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad ba mai bulugul maram ne ya sa ta ba, sam ba mai bulugul maram ne ya sa ta ba, wani ne ya sa ta sai kewaye, yana nufin wannan hadisin da malam ya ce akhrajahu al-arba'a wa ibn abi shayba wallafzu lahu, sai shi wannan malamin sai kuma ya ce Maliku da Shafi'i da Ahmad ma sun fitar da shi, amma sai kewaye a kausi haka, da aka zo za a buga nuska Hamid al-Fiqi kawai sai aka cire wannan kausin sai aka sa haka, sai ta bayyana cewa kamar haka Ibn Hajar ya rubuta, yana daga cikin ziyadat da suka faru a cikin bulugul maram waɗanda ba kamar ka ce ƙarya aka yi wa Ibn Hajar, ba haka yasa ba. In ka tafi can kana karatu sai ka ga hadisin Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata al-fadila wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'ata, wannan hadisin Ibn Hajar bai kawo shi a bulugul maram ba. Wani malami ne da ya gama karanta babin kiran sallah sai ya ja layi haka, daga ƙasa sai ya rubuta wannan hadisin cewa ma'ana wannan hadisin kuma ya kamata in ka gama kara, in ka gama al'amuran kiran sallah to ga addu'ar da ya kamata kai, kai da aka tashi shi ma hadisin sai aka dauke sai aka jefa shi cikin bulugul maram. Sai mun zo mun fara karatun ilimin ta haƙiƙi, kamar yadda nace jama'a kun ga yanzu ilimin ta haƙiƙi wallahi al'azim, da a ce muna da yanayi kyakkyawa, in nace yanayi koma tuna maganganu na ɗazu, a wata guda za mu koyar da dalibai su fara ta haƙiƙi, tama babu yanayi jama'a. Da haka sai ka ji kullum ana cewa sai an zo za a yi ilimin ta haƙiƙi yaushe, mai yiwuwa sai nan da shekara kaza in mun rayu. Shiyasa dole ne ɗaliban ilimi su tashi su kyautata wa kansu yanayin da za a nemi ilimi jama'a, amma ba haka ba. Yanzu misali a ce a darul hadisi har yau ba mu taɓa yaye ɗalibai ba, me yasa ba a taɓa yaye ɗalibai? Ko ɗaliban da aka ɗiba na ƙarshen nan yau shekarar su nawa, yau shekarar su biyu, ya kamata a ce an yaye su. Ta ma karatu sai ran asabar, ran asabar awa nawa? Awa ɗaya. Sai wata asabar ɗin a sai ran lahadi, waɗannan ran lahadi awa nawa? Awa ɗaya. Yau shi ba a samu karatu a haka. Abinda zaka ga kudama'u suna fara karatu ne tun bayan sallah asuba suke fara karatu. Abinda suke takhallul shine sallah, lokacin cin abinci, sai dan shakatawa na kailula shine kafin azhar ko kuma bayan sallah azhar zuwa al'asar, sannan sai a ci gaba da karatu sai kuma dare ya raba. Sannan dare yana rabawa sai kowa ya tashi, mai qiyamul layl ya je yayi, wanda zai bacci ya je yayi, karfe 4 na asuba a tashi a kinkin za a yi kaza a yi kaza, sannan ana yin sallah asuba. Sai ka ga mun a kwana nawa za a sauke bulugul maram, in aka yi haka shi yasa sai ka ji an ce ai wani ya je ya zauna الامام ابن حجر من بلوغ المرام تكانن صلى الظهر زوال العصر يدعوك مؤجم الطبراني الصغير اقبا ما لبيش saboda an gyara yanayin to ina ta fada mana wannan ne gaskiya ba dan irin nazariya ta Najeriya ba ai ta fadin matsaloli ni ina fadin haka ne ina nan ina aikin daukar mataki akan haka ya rage ko al'ummar musuma a shirye suke domin daga cikin matsalar da ke nuna su kuma daliban ilimi na da matsala a Najeriya shine galibi ba daliban ilimi bane su kuma domin aka saka karatu aka ce za a fara karatu da Allah asar sai wani ya ce shi bai da lokaci to shi dan kasuwa ne kenan kawai dai tsautsayi ne yake sa yazo yaji karatu amma dalibin ilimi shine wanda ya baro jihar Bauchi ya to ya zauna a ABU dan ya samu admission shekara nawa zai yi zai shekara 6 sai koma Bauchi ya zama mai ya zama likita to wannan shine dalibin ilimi amma wanda ABU za ta bashi admission yace to ai shi ba zai iya baro Bauchi ba sai dai in ita ABU ta je ta gina ABU a Bauchi shi yayi karatu kuma shi fa yana da commitment lokaci kaza yana da commitment lokaci kaza da gaske yana son zama likita to yanzu daliban ilimi in aka ce an saka karatu gobe karshe 2 na azhar zuwa karshe 4 sai wani yace shi bai da lokaci ma'ana me yake nufi kenan a dubiya ya ne lokacin shi a sa mishi ko to ai wani ma kuma bai da lokaci a daidai lokacin da shi kuma yake so to sannan wasu kuma suna can sun zauna a ungosu su kuma suna ta fushi inda gaske mala albani yake karantar da sunna me yasa ba zai zo anguwar mu ba su kuma jira suke a disu ina ne anguwar su anguwa kaza to wasu ma suna can suna jira wasu ma suna can suna jira wato kowanne ba zai da zo wata mahada da shi malamin zai zo ba to da haka yaushe ne daliban ilimi ba da gaske suke a Najeriya ba san ba da gaske suke a Najeriya ba kuma ina ganin yanayin yadda suka samu kansu ne a kasar ya buge su kawai saboda sun tashi sun ga wai da haka ake neman ilimi kawai ana neman ilimi ne da rahatul jismi yadda nake so haka shi zan samu ilimin Ibn Abbas na faɗa muku a lecture yake cewa yakan je kofar gidan malami sai ya kwanta yana jiran shi yace iska ce ta ɗibo guguwa da kura tana watsa mishi a jika yana kwance yana jiran har malamin ya fito an tambaye shi ne ya akai ga kadan yaro karami ka samu ilimi yace hakuri na ne kai ni ga haka ina fata an gane Allah ya taimaka to malam sai yake cewa al-khilaf bayna al-a'imma fi al-ihtijaj bi hadith ibn aqil mashhur sabanin dake tsakanin malamai game da shin ana kafa hujja da hadithin ibn aqil shine abdullahi dan muhammad dan aqil ana kafa hujja da hadithin shi ko ba a kafa hujja na fata an gane ibn aqil ibn abi talib shin ana kafa hujja da hadithin shi ko ba a kafa hujja da hadithin shi ina son ku duba a ƙasa ga wani ainihin ta'aliki nan da malamin yayi yace abdullahi ibn muhammad ibn aqil ibn abi talib al-hashimi ba hashime ne abu muhammad baban muhammad al-madini dan madina ne ummu zainab bint ali zainab yar ali ita ce ainihin mahaifiyar shi saduqun mutumin kirki ne fi hadisihi lin amma akwai rauni kadan a cikin hadisin shi wa yuqalu an ce taghayyara bi akhra a ƙarshen rayuwar shi ya samu canji wajen hadda kaji asalin sukar kenan to kenan yanzu an iya tantance daliban shi waɗanda suka yi karatu a wurin shi kafin ya samu wannan matsalar sai a hukunta su da gargadan yadda yake misali idan malamin hadisi siqatun sabtun ne to hadisin shi sahihi ne in ya kasance ƙarshen rayuwar shi sai ya makance ko ya samu wata matsala wadda ta kai shi zuwa ga ainihin ya dan samu rikicewa dan kadan a can a rayuwar shi malaman hadisi sai su ce idan an iya bambance daliban shi da suka yi karatu a wurin shi kafin wannan matsalar ta faru to dukkan su in suka rawaito hadisi a wurin shi hadisin shi matsayin hadisin sahihi daliban shi da aka tabbatar sun yi karatu wurin shi ne bayan ya samu matsala su kuma dukkan su hadisan su da'ifai ne daliban shi da aka kasa tantancewa shin kafin matsala ne ko bayan matsala ne su kuma sai a ture hadisan su a yi shiru game da su kawai a ki karban su ba za a ce sahihai bane ba za a ce da'ifai bane za a ci gaba da bincike shin wane yaushe ya karatu a wurin wane kama Abdullahi ibn Lahiyat al-Qadi. Malamai da sun tabbatar da cewa al-Abadilatu Salasa, Abdullahi ibn al-Muqri, Abdullahi ibn Wahab, Abdullahi ibn al-Mubarak, waɗannan su uku sun yi karatu a wurin shi kafin ya samu matsala. Daga baya malamai sakamakon buga littafin Siru Alamin Nubala da aka yi kusan shekaru 20 da wani abu da suka wuce yanzu, bahasin da Imam Zahabi ya gudanar game da Abdullahi ibn al-Hiyat al-Qadi, sai ya bayyana cewa Abdullahi yana da wasu ɗaliban da ya tabbata sun yi karatu wurin shi kafin ya samu matsala sun kai guda 17 ma. A ƙarƙashin wannan sai zama dukkan waɗannan ɗaliban idan kaga sun ruwaito hadisi daga wurin shi, to hadisin ya zama sahihi kenan. Kamar wanne? Kamar hadisin tsefe yatsun ƙafa da ɗan ƙaramin yatsa. Abdullahi ibn Wahab shi ya ruwaito wannan hadisin daga ibn Lahiya. To Abdullahi ibn Wahab yana daga cikin mutanen da ya tabbata sun yi karatu wurin shi kafin ya samu matsala, don haka wannan hadisin sahihi ne. To wannan mutumin ma matsala kenan, mutumin kirki ne, amma sai ya samu matsala a ƙarshen rayuwar shi. To dukkan hadisan da aka tabbatar an ruwaito ne kafin wannan matsala, to shikenan. To ga wata ka'ida har wa yau, sai malamai suka ce wancan hadisin da ya zama na tsakatsaki ba a san cewa an ruwaita bane kafin matsala ko bayan matsala. Idan aka samu wani ya ruwaito irin shi a matsayin mursal ko mudallas ko wata matsala wadda take mai sauki, don aka hada sai zama hadisi hasanun bil majmu'i. Waɗannan duk ka'idoji ne nasu na jarh wa ta'dil. To kun ji gashi nan malamin yake qala al hafiz fi taqrib, al hafiz ibn hajar shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin taqrib at tahdhib lamba ta 3592. Allah ya taimaka. To kun ji jama'a, yanzu abinda wannan yake tabbatar maka shine me? Ga magana mafi rinjaye da ita ce ana hujja da hadisin Abdullahi dan Muhammad dan Aqil ko dan Abi Talib. A ƙarƙashin haka Malam Subhi ya ce wancan hadisi hasan ne. To tunda yanzu ya gama magana dangane da tabbatar da hadisin, sai kuma magana dangane da hadisin, sai ya ce wal kalamu ala atrafi hadha al hadith, magana game da gaɓoɓin wannan hadisi kuma fa mahalluhul wudu, sai an je babin alwala. Dan haka ku yi hakurin. Matsala ɗaya daga cikin matsalolin ita ce ne fara alwala, ai fara shafa daga ƙiya da yanzu a cikin wannan hadisi, wanda ya saba abin da aka sani a cikin Abdullahi ibn Zaid, wanda ya ce ya fara daga goshin shi daga gaban kanshi ya yi baya sannan ya dawo da su zuwa inda ya fara. Wannan matsalar kamar yadda Shaukani ya ce abatta sai an je babin alwala, ne ma ina cewa abatta. Amma bari ku ji sauran matsalolin da zai tattauna. Sai yake cewa wa mahallul hujja minhu, to inda za a kasa hujja kuma da wannan hadisin fa wannan bangare ne zai zama hujja, domin wannan hadisin kar ku manta an kawo ne akan me? Mashur ra'si bi fadli ma'i al-yadi, laimar da ke hannunka in ka zo za ka shafi kai ba sai ka sake ɗibo wani ruwa ba ko? To ina hujja wannan hadisi? Sai ya ce inda aka ce masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadihi, sai annabi ya shafi kanshi da abin da ya rage na laimar ruwan alwalan da take hannun shi, sai ce fa innahu, domin wannan bangare na hadisin min mastudilla bihi ala anna almusta'mal, na daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi qabla infisalihi anil badni, kafin ya rabu da jikin ya zuba ƙasa, ya juzu tatahhuru bihi, ya halata kuma ai wani tsarkin da shi. Ko kun fahimta? Shine mutum ya wanke hannun shi haka misali, sai zama yanzu laimar da take a hannunka nan sai ka duba ta isa ka shafi kanka, ai ruwan da aka yi amfani da shi ruwa ne mai tsarki ko mai tsarkakewa, sabanin magana da mai littafin ya tafi akai. Tare da haka kuma sai yake hujja da wannan hadisin akan abin da aka yi hujja da shi. Kila sai shi malam Shaukani ya ce wa qad aradahu ma'a ma fihi min al-maqal, wannan hadisin tare da matsalar da aka faɗi take a cikin shi, to an samu kuma wani hadisin wanda aka yi karo da shi da shi. Ko kun fahimta? Akwai wani hadisin da ya karo da wannan hadisin, duk da cewa wancan hadisin da muka gama magana yana da maqal ko? Maqal akan shi wa shine riwayar Abdullahi dan Muhammad, amma mun ji maqal din an gama da shi. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bima'in ghairu fadli yadayhi, annabi ya shafi kanshi da wani ruwa ba ruwan da ya rage a hannayen shi ba. In kuka dubi kamar yayi karo da shi a zahiri ko? amma an kun fahimci darasin da muka gabatar kasan na shashi da kafin wannan babu karo zamu zo mu tattauna matsalar karo yana tabbata idan misali aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a shafi kai da abin da ya rage daga hannu sai kuma aka ji a wani wurin annabi ya ce a shafi kai daga abin da ya rage to karo ya tabbata amma annabi ya ce kada a yi sai kuma shi aka ga yayi to ba karo bane wannan mun ga muku wannan sannan nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi can kuma bai yi ba nan ma ba karo bane tanawwi ne kai tambayar so daya annabi ya alwala ba so daya bace to ka ka fara gane ansa sai malai yake cewa cewa da aka yi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kanshi da wani ruwa ba ruwan da ya rage a hannun shi ba كحديث مسلم كما حديث مسلم شوى إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه لذا الله صلى الله عليه وسلم يشافى وكنشي بماء بأمروا غير فضل يديه وطوى النبي يشافى وكنشي ومروا بندروا أن ديالا قد دوين كهنم كنشي كذا يعنونني يأتيبوا ونسابوا روا دبنكو يشافى كنشي كذا أظاهري شيني يأكروا دوين كنشي وأخرج الترمذي سيدي الترمذي يا فتر من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن زيد يأتي يقول أن الله صلى الله عليه وآله وسلم توضع يا الولاء وأنه مسح رأسه بماء سيدي سيدي النبي يشاء في كنش دوان روى غير فضل يديه باروان ديرج دوان كهنا يشبع ينزل دوان حديث الأظاهر ينا كرو دوان شلنكو وأخرج أيضا من حديثه حروا يودي شيكين ذي يافتر بحديثه لدى عبد الله بن زيد شو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا النبي أتيبه وكان شروع واندي كسابوني كنت أن ما منيني أصرح يافتر وقال ركو سيك شو وأخرج ابن حبان ابن حبان كما يأني وتفتر في صحيحه اتكلم التافي شاء الصحيح من حديثه ايضا لقد تكلم حديث دي عبد الله تنزيد هرواه نهوه قطن قطن وانشا تو سيما لنشوكاني كجا ابن دزيتي وكا سيتي وانت خبير كيني كراتو كو كيني سورالي اي كي مثليني بأن كونه صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب cewa da akai a cikin waɗannan riwayoyi annabi ya dibo wani ruwa sabo ya shafi kanshi ko baya ainihin kore abin da yake cikin kuma hadisin babin yana nuna ne yana nuna annabi ya shafi kanshi da ragowar laimar da ke hannun shi sai ce to kai masani ne akan cewa ya kamata ka fahimci wannan ba a samu karo ba ina fatan mun gane sai ce kama waqa fi hadhihi riwayati لا ينافي كو ما في حديث البابي من انه صلى الله عليه واله وسلم مسح راسه بماء بما بقي من وضوئه في يديه wannan hadisin baya karo da hadisin da muka karanta asali wanda ake magana akai shine hadisin bab jama'a kun gane hadisin bab ma'ana hadisin da aka fara hujja da shi a babin sai ce li anna tawsifa ala shay'in domin kawo nassi akan wani abu shine at-tansis kawo nassi akan wani abu bi sighatin da wata sigha la tadullu illa ala mujarrad al-wuqu'i wanda wannan sigha ba tana nuni ga komai bane sai dai tana nuni ga faruwar kaza amma ba ta nuna ne ba ta nuna kore akasin haka in aka ce misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya jan riga sai kuma wani yazo yace annabi ya sanya farar riga shin wancan magana da aka ce annabi ya sanya jan riga tana kore yiwuwar sanya farar riga shine li anna tansisa ala shay'in li anna tansisa ala shay'in bi sighatin la tadullu illa ala mujarrad al-wuqu'i kawo nassin abu da wata siga ta bada labari ko ba abinda take nuna sai dai nuna faruwar wannan abin kawai ولم يتعرض فيها لحصر domin ai a cikin wannan maganar ita maganar bata nuna an kayyade cewa wani abu sabanin haka bai faru ba alal mansusi alaihi ga abin da aka kawo nasu din misali ai ba a ce a cikin wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana aka sun haka ba kuma ko
wala nafiya lima adahu, babu korewa ga abin da ba abin da yazo a hadisin ba. Sai ce la yastalzimu adam wuqu'i ghairihi, wannan baya nuna rashin faruwar wani shi. To amma ku ji, ina son ku rinka fahimtar wasu maganganu da nake faɗi tunda muka fara darasin nan. Kafin ka yi da'awar cewa waɗannan dasoshin za ka yi aiki da su gaba ɗaya saboda ba su saba ba, sai kuma in ya tabbata dukansu sun tabbata. Idan yanzu misali aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza, sannan sai kuma aka kawo wani akasin Annabi ya yi wani abu akasin wancan abin, in ka dube su a ilimin usulul fiqh za ka ce ba su karo ba. To kafin ka dube su da ido na usulul fiqh, ka fara duban su da idon malaman hadisi. Wannan ya inganta eh, wannan ya inganta eh, to sannan sai kai kokarin hada su. Shine cewa to wannan ya nuna wani lokacin yana wannan, wani lokacin yana wannan. Idan wajen kokarin gano inganci ka gano ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba, to sai ka aje wanda bai inganta ba tun farko, baka da buƙatar sai ka hada su. Wannan yana daga abin da ya jaga wa malamai da yawa matsaloli akan haka. Daga cikinsu akwai al-Imamu Ibn al-Humam. Al-Imamu Ibn al-Humam wani babban malami ne a cikin mazhabin Hanafiya, sai zo kuma malamin hadisi ne, amma sai ta'assubanci da mazhabancin ya rinjaye aikin shi na hadisi. In ya zo kan hadisi, ga kuma mas'ala ta mazhabinsu na abin nan Hanaf, in ya gano hadisin da mutanen shi suka yi dogaro da shi, kuma ya gano ga wani hadisi wanda aka san wannan ne, to kau da kai yake yi da gangan bai sani ba ne, wata shubha ce ta shige shi, wallahu alam, sai kokarin wafaka waɗannan hadisan. Kokarin hada hadisan biyu kuma wani lokacin zai wahalar da shi wahalar wadda sai ya lalata dilalar da wancan hadisin sahihin yake bayarwa, domin ya zaunar da wancan nashi lafiya. Allah ya sa kun fahimci magana da nake yi. To amma da yake malamin hadisi ne, akwai wasu wuraren da dole sai ya fito ya saba mazhabar. Misali mazhabar Hanafiya suka ce wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, daga Safa in ka kai Marwa ka yi rabi, sai ka dawo Safa sannan ka yi daya, kenan sai ka kewaya sau goma sha hudu sannan kai cikakken sa'i. Hadisi kuma sahihi cikin sahihu Muslim daga Jabir ya nuna in ka tafi daga Safa ka je Marwa ka yi daya, daga Marwa in ka dawo Safa biyu, daga Safa zuwa Marwa uku, kaga za ka fara daga Safa ka kare a ina kenan a Marwa. A nan ne da Ibn al-Humam al-Hanafi ya zo ya samu kanshi a haka kawai, sai ya ce la yahdubu ni fihi hadithun, sai ya ce abinda mazhabata suka faɗi ban san wani hadisi da zan yi hujja da shi ba. Kaga ya saba musu amma a fakaice. To abinda muke tsoron kai ka fada ciki shine nan nake wannan tambaye. Idan ka ga matsalolin yanzu ka bar waɗannan matsalolin, kamata yi mu tabbatar shin hadisan nan dukkansu sun tabbata. Hadisan da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke hannun shi na hagu, wannan laimar sai ya shafi kanshi da ita, da kuma hadisan da suka ce Annabi da ya gama wanke hannun shi sai ya ɗibo wani ruwa sabo daban sai ya shafa wa kanshi banda laimar shi. Idan sun tabbata dukansu suna nuna halaccin dukan abubuwan guda biyu. Idan kuma ɗaya daga cikinsu bai tabbata ba, to kaga baya karo da ɗayan, balle a ce za a haɗa su sai a ce a ɗauki ɗaya kawai a yi. To bari ka ji maganganun da Malam Shaukani zai amsa mana akan haka. Sai ce wal aula, abin da yafi dacewa a kafa hujja da shi al-ihtijaju bima akhrajahu at-Tirmidhi wa at-Tabarani, a kafa hujja da hadisin da Tirmidhi da Tabarani ainihin suka ruwaito, min riwayat Ibn Jariya daga riwayar Ibn Jariya. Shi Ibn Jariya din nan shine ainihin gashi nan in ka karanta a ƙasa malam ainihin ya danyi maganganu akan ainihin hadisin gaskiya, saboda Allah wannan hadisin da za a yi hujja da shi ya fi zama ƙarara. Sai dai kuma za ka zo ka ji matsalar da ke cikin ka karanta a ƙasa cewa tabbas hadis ainihin wato shi mutumin da ya ruwaito shi ba a karɓan hadisi wurin shi. Gashi nan sai yake cewa min riwayat Ibn Jariya bilafzi khudh min ra'si ma'an jadidan, ka ɗibo wa kai ruwa sabo. Yanzu ka ga wannan hadisin in ya tabbata shine ne, shine hujja ƙarara, ya doke duk wasu maganganu na baya, domin nan menene
umarni ne da fatar bakin shi ba aikin shi ba khuz lirras ma'an jadidan ka dibo ruwa kai sabon ruwa sai malam shaukani yace fa in sahha hada idan har wannan ya tabbata dalla ala annahu yajibu an yu'khadha lirras ma'an jadidan yu'khadha lirras ma'un jadidun to ya nuna kenan lalle a dibo ruwa kai wanda yake an kai ruwa wanda yake sabo wala yajzi mashahu bi fadli ma'in yadaini sai zama kenan bai halatta a shafi kai da ragowar da ta rago daga hannaye ba in wannan hadisin ya tabbata ko kun fahimta jama'a to sai ya ce wa yakunu al-mashu bi baqiyati ma'il yadaini in sahha hadithul babi mukhtasan bihi sallallahu alaihi wasallam sai zama shi kuma hadithul babin nan da muke magana akai ko in ya tabbata annabi yayi amma kuma umarni fa yayi sabanin haka ko to sai zama abinda annabi ya aikata ya zama khususiyya jama'a kun ji wani wata ka'ida ta ilimin usul idan annabi ya aikata abu a aikace da yazo bada umarni sai bada umarni da sabanin wannan abu to dalilin khususiyya ya faru kenan to wancan aikin to shi kadai ne kenan in domin inda akwai yuwar akwai kwaye shi a wannan aikin to da bai bada umarni sabanin abin da ya aikata ba yana da mata tara wani yazo da mata goma ya musulunta annabi ya ce mishi ya saki guda shida ya bar guda hudu yanzu fatawar shi da fatar baki ta hukunta me mata hudu ya yarje mana mi amma shi kuma fa yayi fiye da haka to sai zama khususiyya ce gare shi yin fiye da haka din dan haka ku duba anan sai malam ya ce bal yakunu mukhtassan bihi sallallahu alaihi wasallam sai wannan zama khususiyya ce gare shi haka ne sai ce lima taqarrara fil usuli saboda ya tabbata a cikin ilimin usul min anna fi'luhu sallallahu alaihi wasallama la yu'aridu alqawl alkhas bil umma cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallama baya karo da maganar da annabi yayi wanda yake yayi ta ne ta shafi al umma annabi ya aikata wani abu sai yayi wata magana sabanin haka to wannan maganar ta al umma shi ce aikin da ya aikata shi kuma nashi bal yakunu mukhtassan bihi sai ya zama wannan abin da ya aikata khususiyya ce gare shi wa zalika abin da yasa na faɗi haka li anna amrahu sallallahu alaihi wasallama lil umma domin umarnin da annabi yake ga al umma amran khassan bihim umarni ne wanda ya shafe su akhassa min adillati ta'assi alqadiya wanda wannan ya kebe kuma daga dalilai waɗanda suke umarni da ai koyi da shi anan yanzu sai ka ce ba za ai koyi da shi akai ba me yasa ba za ai koyi da shi ba saboda ya bada umarnin da yake so ai sabanin abin da ya aikata ko kun fahimci maganar duk abin da annabi ya aikata a duniya ai koyi da shi to amma sai ya aikata wani abu amma da aka zo daidai wannan abu mu al'umma shi sai ba mu wata doka sabanin abin da ya aikata to yanzu ba za ka je ka dibo mana dalilai na biyayyar shi ba kuma sai a ce a'a waɗannan dalilan umumai ne akan wajibi a bi shi inda babu umarnin da yake kuma a saba mishi anan Allah ya sa kuna fahimta jama'a eh kun fahimta kuwa yawa wajibi ne a bi shi to sune waɗannan dalilan suke kawowa to sai dai kuma a cikin abubuwan da yake aikata wanda za a bi shi sai ya cire wani abu sai ba mu umarni sabanin abin da shi ya aikata to yanzu ba za ka je ka dibo waɗancan dalilai da ke cewa wajibi ne a bi shi ba ka kafa hujja da su akan aikin shi sai dai ka kafa hujja da su akan me akan yanzu a dauki maganar shi kuma wanda maganar shi din ta saba wa aikin nashi eh shine alqawlu muqaddamun ala al-fi'l za a gabatar da maganar shi anan akan aikin shi saboda me saboda ya aikata kaza kamar za mu aikata abin sai mun kuma za mu wata dokar daban to yanzu in ka tashi sai ka dibo dalilan da za su sa a bi wancan maganar tashi ba dalilan da za su sa a bi wancan aikin nashi ba jama'a kun fahimta misali yanzu in mutum ya zo ya mata fiye da hudu naka ce me dalilin ka sai ce annabi ya yi mata fiye da hudu kuma gashi Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba za a irin yadda ake a Najeriya a ce eh to gaskiya ya kawo nasi ba nasi ya kawo ba a
abinda ake kira nafi shine ya kawo magana ne akan abinda ba shine ya aikata ba. Annabi yayi mata fiye da hudu, na'am, shi kuma sai mata fiye da hudu, to da sai a ce eh yayi sunna. To amma annabi ya hana ayi mata fiye da hudu, to a yanzu kwaikwayon aikin shi laifi ne. Don ya hana a kwaikwayi aikin, me ya umarni da a kwaikwaya a nan maganar shi? To kakka je ka ɗibo mana dalilai na cewa wajibi a bi shi. To wannan abin ina son ku yi makin, yana ɗaya daga cikin abin da ke haɗa musulmi fada a Najeriya, shine kai za ka zo kana magana ne akan wani abu daban, sai wani ya je ya ɗibo dalilai na umumi sai zo ya hujja da su, wanda inda za ku haɗu ka waya mai da kai sai gane abinda kai kake magana kana magana akan wani abu ne na daban, shi kuma yana magana akan me? Akan umumi ne. Misali, sai mutum namiji sai ya sanya yellow riga, yellow riga, yellow, sai ka ce mishi bai halatta ka sanya yellow riga ba. Me dalili? Da hadisi sahihi cikin sahihu Muslim, annabi ya hana maza su fa. Sai ce amma ga Allah yana cewa قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ينزل لنا آية ديتا كونا سن يخجع كان شواء أي وانا انتفافيني أي وانا انكاين أدوني كما تند الله أهلا تاقاشد لسو القرآني تجاهلين كان كجاء كي شواء للي يكاو هجاء بخجاء شواء كاوبا دونين. Wannan ayat da ya kawo tana magana akan halaccin sanya tufafi ne gaba ɗaya kowane iri, sai zama daga ciki ɗin sai annabi ya ware wani sai ya ce amma banda wannan. To yanzu wannan hadisin za a ɗauke shi a rage faɗin waccan magana da ayat ta zo da shi, sai a ce amma daga cikin abubuwan da ayat ta halatta banda ne banda yalo, daga cikin abubuwan da ayat ta halatta banda ne banda alhari ne, banda ne banda zinare. Amma kaga ayat da ta zo cewa te ne halal ne gaba ɗaya ga muminai. Ashe in kun gane wannan jama'a, za ku gane da malaman Najeriya za a rinka haduwa ana tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya, a daina shayin awai, a daina kaucewa. Wallahi al'azim, da kafin shekara biyar duk hayaniyan nan da ake sai tarin. Amma matsalar da take faruwa in an haɗu ɗin sai ce to shikenan, a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai, duk wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne, duk wanda jama'a shi suka ce malami ne malami ne, sai a koma kuma ana ci gaba da bama bama. Amma a ita matsalar da ake rikici a kanta, a zo a juye ta, a cire mata riga, a cire mata wando, a yage dan dress, a yi mata tsirara kowa ya ganta, sai a ce to ga asalin abin da ake rikici a kai. Kai me hujjarka? Wane ya ce kaza? Kai kuma me hujjarka? Wane ya ce kaza? Sai a ce kaga ashe kai wane, kana hujja ne da wani hadisi baishi, ko kuma hadisin ka ya tabbata amma abinda hadisin ke magana ba shine abinda matsalar da muke magana akai ba. Da kafin a tashi taron shikenan sai ga ana rungumar juna, yana koma sai ce daliban shi, jama'a gaskiya maganar nan na gano ba daidai bace. To amma aka haɗu ne kun sai a ce to shikenan a zauna lafiya, kowa ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne, kowa yake tafsiri malamin tafsiri ne. Sai za a shekarar dubu ana ci gaba da wannan sabanin. Shine su Mustafa Suba'i suka taso da haɗin kai da'awatu taqrib tsakanin yan Shi'a da yan Sunna. Ina ga zuciya ce to shikenan a haɗu duk wanda da yake nan la ilaha illallah, yanzu a fuskanci kafirai a fuskanci kaza. Su Mustafa Suba'i suka koma sai su ci gaba, su ne ahlus sunna, suna ba babu wai akan yan Shi'a, yan Shi'a sai su koma suna abin nan har Mustafa Suba'i ya rasu, waɗanda su ne founding fathers na wannan da'awatu taqrib, da'awar a zo a haɗa kai da yan Shi'a da ahlus sunna a duniya, har yau su ba a yi nasara ba, kuma har yau matsalar ba ta yi nasara ba, saboda in an haɗu ba a so a faɗi asalin abin da ke sabbaba fitinar. Jama'a kun fahimce ni da kyau? To waɗannan matsalolin haka nake so ku rinƙa fahimtar su. Allah ya taimaka. Sai ce saboda ya tabbata a cikin usulul fiqh akan cewa ko na'am haka ne. Sai ce wa zalika li anna amrahu sallallahu alaihi wasallam lil umma amran khassan bihim, umarnin da annabi ya wa al'umma anan umarni ne wanda ya shafe su, a khassan min adillati ta'assi, waɗannan kuma sun keɓantu daban da dalilan da ke wajabta cewa a yi koyi da shi,
alqadiya bittiba'ihi wadanda suke hukunta cewa ai koyi da shi fi aqwalihi wa af'alihi a cikin maganganun shi da ayyukan shi fayibna al'am ala al-khas to sai a gina umumi akan khususi kenan anan anan kenan sai a ce wala yajibu ta'assi bihi fi hadha to bai wajaba ai koyi da shi a wannan ba fi hadha al-fi'l alladhi warada amra al-umma ko warada al-amru al-umma bi khilafihi anan a wannan aikin sai a ce bai wajaba ai koyi da shi ba saboda me saboda umarni ya zo daga gare shi kuma yana umarnin al'umma da su saba wa abin da ya aikata wa ma nahnu fihi to matsalar da muke tattaunawa a cikin ta min hadha al-qubayl tana daga cikin irin wannan al-qubayl ko kuma al-qabil tana daga cikin irin wannan nau'i wannan matsalar sai ka je ka samu littafin da Shaukani ya rubuta irshadul suhul zaka ga inda ya warware ta tas kefa wallahi muna fatan Allah ya nuna mana ranar da malaman Najeriya za su ringa irin haka na tabbatar da cewa in aka samar da haka cikin ƴan watanni kaɗan sai kun ga duk hararar juna da ake an daina amma in dai kowa zai je yayi gudu a fagen shi mutanen shi su ce 100% yana da gudu in aka zo aka haɗu da wani kuma sai a zauna a sha shayi a'a da in aka haɗu kai zakara ne kana da gudun kiyasan da aka yi tsira a unguwar ku eh to da wannan da yake na daya a unguwar da wannan da yake a zo a hada su yanzu ne za a gane wanne yafi gudu ba haka ake da Qur'ani ba daga islamiya sai a fara sai a ce wane yafi kowa a islamiyan nan sai a dauke shi sai a hada shi da wata islamiyan sai ya doke wancan ko wancan ya doke shi wancan din da ya doke shi kuma sai a hada shi da islamiyan wata unguwar daga nan sai a hada da islamiyan wata local government daga nan har aje sai a samu wanda yafi kowanne saboda me ana ta gwama shi amma da in an ce kawai a'a doki shi kadai a fage gudu ne da shi ko wanda malami ya tusa daliban shi ya iya mallakar hujjar shi da yadda zai gamsar da su dan daliban shi ne amma yadda ya gamsar da su din nan eh aje a zaunar da shi gaban malamai ya sake gamsar da malamai ko kun fahimce ni in ya gamsar da malamai malamai suka gamsu suka yi mai tambayoyi to nan ne za a gane to yanzu ya tabbata me yasa kaga ake dauko external examiner ne ko ake external supervisor malaman ka da suka koya maka ka rubuta kai kaza kai kaza kai kaza sai a ce to bari a dauke ka a jefa ka wurin wasu malaman da basu san ka ba baka san su ba basu san karatun ka ba baka san karatun su ba to in har suka jaraba ka akan abin da ka rubuta ka tabbata kai daidai sai a ce to yanzu duk inda ka shiga kenan ba za a ji kunyar ka ba ba haka ake yi project din diploma ko degree ko maka kowa ne ba ne ne laite maka na'am na'am eh ta so eh eh
yara masu sauraron masu koyon karatu ne eh eh kan gane cewa
eh
shi wa Allah subhanahu wa ta'ala
eh za ce za ka hayani
eh
ka ga ka ga hikima mallam ya ce a zo a same shi shi ne ko kuma a ce a bar magana a bar magana a bar magana ba a san jayi a'a sai an tsogane magana an bincike ta me yasa muke jin tsoro shin IB dai in na faɗa wa ɗalibai na magana aka kai ni gaban malaman da duk duniya sun yadda an yadda malamai ne ko duk ƙasa ko duk gari an yadda malamai ne suka tabbatar min da abin da nake akai kuskure ne na dawo na ce wa dalibai na jama'a abin da na koya muku kuskure ne ga abin da yake daidai IB ne ba IB bane amma shedan ne yake bayyana musu cewa to ai girman ka zai zube dan haka an aka je da zaran an fara dago matsalar sai a ce to shikenan yanzu dai abin da muke so ya kamata ku sani sahabbai ma sun yi sabani yanzu nan don babaka ta dauki buta ta kwada wa babanka ya samu tabo kai kuma sai kai aure sai kai ma kuka fara sai a ce to shikenan ku ci gaba don babanka na da babanka haka suka yi hujja ce ba a hujja da abin da ya faru wanda ba shi da dadi sabanin da ya faru a tsakanin sahabbai kuna jin abin dadi ne wanda har za a ce mu ma yanzu namu da ke faruwa hujja ne nasu hujja ne namu sai a ci gaba a dan haka ya kamata mutane ku gane Allah ya taimaka mu ci gaba sai yace wa ma nahnu fihi min hadha al-qubay wa in kana khitaban li wahidin yace ko da ike dai a cikin wancan hadisin ko daga ji annabi ya ce khuz lirra'si ma an jadidan ko magana ce da annabi yake yin ta ga mutum daya ko sai ya ce li annahu yalhaqu bihi ghayruhu ai wannan shi ma zai shiga cikin magana imma bil qiyasi ko dai da qiyasi in ya zama wancan da annabi yake ga yaye musulmi ne ko to duk wani musulmi ma ya shiga ciki aw bi hadisi ko kuma ya shiga ciki da hadisin cewa hukmi ala alwahidi hukunci na da nake wa mutum daya ka hukumi alal jama'a to kamar hukunci na ne ga sauran jama'a sai dai wannan ba hadisi bane sai ya ce wa huwa wannan magana wa in lam yakun hadisan ko da yake ba hadisi bane mu'tabaran inda a'immatul hadisi wanda malaman hadisi suka lura suka sahudda da shi faqad shahida li ma'anahu hadithu akwai hadisin da ya tabbata wanda za a iya kafa hujja da shi da ma'anar shi shine wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna ma qawli limra'atin magana daya da magana da nake fada wa mace daya ka qawli li mi'ati imra'atin kaman magana da nake fada wa mata 100 ne wannan hadisin imamu ahmad da nasa'i da tirmidhi sun rawaito shi hadisi ne sahihi wannan hawhi da makamantan shi abinda malai yake so yace dai daga karshe wannan hadisin hujjatul ra's ma'an jadidan da ya tabbata to da shi ne hujja qatiba to amma bai tabbata ba dan haka yanzu sai mu koma asalin wadancan riwayoyin riwayoyin su sun tabbata ta janibi guda biyu riwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama daga abin da ya laima hannun shi yana shafar kan da shi ta tabbata da gurgurdan wadancan ainihin maganganu da aka yi akan riwaya abdullahi dan aqil sannan kuma riwaya ta tabbata da me riwaya ta tabbata daga cewa yana dibo ruwa wani daban ya shafa kenan ya zaka hada riwayoyin sai ka ce idan ya zama laimar da ke hannun shi wadda ta rage ta wadatar ga ya shafa wa kanshi ya dawo da shafa to shine za a dauki hadisin abdullahi dan aqil idan kuwa laimar ta zama ba za ta isar ba fa to wajibi ne sai dibo wani sabon ruwa shine riwayoyin abdullahi dan zaid su kuma sai ai hujja da su shikenan kawai ina fata an gane na'am na'am na'am
ayyuka ne
eh
inda samun yana
mai salamu da nan ko idan dai har dukkan su sun tabbata eh kun gane magana da inda aka samu annabi yayi ayyuka guda biyu sai kace ko sama da biyu wadanda ke a zahiri suke saba wa juna a aikace sai ce ikhtilafi ne na tanawwu misali a aikacen yazo sallah yana cewa maliki maliki yana karanta maliki haka kuma aka rawaito yana cewa maliki to yanzu maliki tana rushe maliki ne a'a to dan haka kenan yana nuna tanawwu'i ne wani lokacin yana wannan wani lokacin yana wannan to yanzu mu menene haƙi akan mu mu ma sai ni wani lokacin wannan wani lokacin wannan shine tamamut ta'assibihi kenan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimake mu malam yace qala al musannif rahimahullah malam ne littafin Allah ya ji kanshi shaukani zai wannan dabi'a tashi ne shine a ƙarshen sharhin shi gabadi sai ya dibo maganganun da malam Maimunta ya kawo a ƙarshen babin sai ya kawo su yace to mai littafin Allah ya ji kanshi yace ba'da an saqal hadisa ma lafdhu bayan ya kawo hadisin ko haka ne ya kawo ainihin wato wannan hadisi to ga lafazin da ya fadi to ina son ku duba ku dubi yadda malam Subhi tun daga kan wa'ala din da zamu fara karanta sai fara ja mata layi a sama kun fahimta da kyau jama'a wa ala taqdiri an yuthbita anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama masaha ra'sahu bima baqiya min balal yadayhi abisa qaddara wa ya tabbata cewa annabi ya shafi kanshi da laimar da ta rage daga hannayen shi kaga malam muntaka yana nuna kama hadisin bai tabbata a wurin shi ba dan haka yace abisa qaddarawa ma'ana a dauka haka ne ma a dauka hadisin ya tabbata sai yake falaisa yadullu ala tuhuriyatil ma'il musta'mal baya nuni ga tsarkin ruwan da aka yi amfani da shi ko kun fahimta ya cije akan bakan shi to yanzu ba sai mu ce wa malam muntaka ba dauka za a yi ba bai malam mai abul baraka ya tabbata hadisin to tunda ya tabbata to maganar abin da yake kokarin ya kore kuma ba zai kore ba dan shi yana cewa ko da hadisin ya tabbata fa baya nuni da haka bari ku ji hujjar shi sai yake cewa li'anna al-ma'a domin shi ruwa kullama tanqala kun ga tanqala din nan sai sa ta a kausi ko wani irin kausi mai kwana to in ka duba wani nemul autar din za ka ga babu wannan kalmar yace li'anna al-ma'a domin shi ruwa kullama tanqala duk sanda ainihin wato ya zama ya tashi daga inda yake fi mahalli tatahiri daga wurin da aka fara yin tsarki da shi min ghairi mufaraqatin ila ghairiha ba tare da ya kai zuwa ga wani wurin ba fa amaluhu ko wa tatahiruhu batil da aikin shi da tsarkakewar shi suna nan wanzanzu kun san me yake son yace ai ruwan ku duba abin da yasa ya halatta ai shafa da shi saboda bai riga ya kai wani wurin ba daga nan din daga nan din ai ba inda yaje da ya je wani wurin fa to da ba za a yi ba amma tunda bai je ba yace to yana nan a tsahuriyar shi wannan ta'wili ne na ga wa alaikum salam wa rahmatullah sai ce wani hada la yaqta'u amaluhu fi hadhihi al-hal taghayyuruhu ko bin najasati wa taharat yace to dan haka aikin wannan ruwa a irin wannan hali ba zai ainihin yake ba domin me domin cuduwar shi ko sauyawar shi da abubuwa masu najasa ko kuma sauyawar shi da abubuwa masu tsarki a irin wannan halin ba za su wani tasiri ba abinda yake so yace daga sanda ka wanke hannun nan ko da shi ruwan ya cudu da wani abu mai tsarki ne ko mai najasa ai dai bai koma wani wurin ba ko to zaka iya ci gaba da wata ibadar da shi intaha maganar da ya fadi ta kare kaji abin da ya fada ko shaukani ma bai kyale shi ba sai ya ce wa kad qaddamna ma huwa al-haqq mun gabatar maka da abin da yake shine gaskiya fil ma'il musta'mal game da ruwan da ka amfani da shi na ci dambin kuturu ke na fata an gane to jama'a kun ji waɗannan matsaloli abin da yadda ake so a nuna mana gaskiyar lamari al-ma'ul musta'mal tahurun ruwan da aka yi amfani da shi to ruwa ne ainihin mai tsarki to akwai kuma wasu matsalolin wanda sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za a tattauna su insha Allah na mala na eh na san na eh ai ko kun gane abin da yake cewa in ya zama a hannunka babu laimar amma gemun ka yana da yawa ya fara ruwa sanda ka wanke shi yanzu in ka shashshabo daga gemun ka haka ka iya shafar kanka yi matukar ya isa don ina son ku kula da ya isa ayi shafar da shi yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka ba mu saurara anan insha Allah ta'ala subhanaka na'am na sabbal mana ina son in mun tashi ba a dan zauna akwai dan taliki da mana wata na 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 to bari insha Allah mun zo karatun Bukhari zan yi bayani eh insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah